من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، وما سكلوا دسواري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu cikin wannan shiri sabo mai albarka wanda aka yi masa take da sahabbai manya ɗiban baya. Wannan shiri manufarsa ita ce yi bayani a game da darajoji da manya-manyan makamai da matsayi mai girma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam, duniya ta yi ittifaki a kan cewa Allah bai samar da wasu mutane bayan annabawansa da manzanninsa salawatullahi wasalamuhu alaihim kamar su ba. In ka cire annabawan Allah, ka cire manzannin Allah, to mutanen da ke biye musu a kima da daraja da matsayi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Tarihi na duniya bai rubuta tarihin wasu mutane bayan annabawan Allah da manzanninsa ba da suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ko kuma suka wuce su. Sannan tarihi bai rubuta cewa an taɓa samun wani annabi daga cikin annabawan Allah da yake da sahabbai irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga waɗannan mutane, mutane ne masu kima, masu daraja, waɗanda ya wajaba a ce mu yi koyi da su, mu ƙaunace su, mu so su a cikin zukatanmu, mu yi fatan mu samu albarka daga son su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada da wannan so da muke musu, sannan mu gabatar da su a cikin soyayya da ƙauna a kan kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, mu faɗi abin da yake daidai, ya tsare mu daga kurakurai, ya tsare mu daga faɗin abin da ba haka yake ba. Da yake wannan shi ne shiri na farko, shi ne majalisinmu na farko, za mu yi ƙoƙarin tattara bayanai ne a game da gabatarwa, gabatarwa da ta shafi ita shi darasin. Na farko, muhimmancin sanin tarihi ga baki ɗaya a cikin rayuwar mutum. Shi sanin tarihi a rayuwar ɗan adam abu ne wanda ya kasance wajibi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka, ya ce qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl. Ku yi tafiya a ban ƙasa, idan kuka yi tafiya a ban ƙasa, fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl, ku kalli ya sakamakon waɗanda suka kasance kafin ku a samar da ku ya zamo. Sakamakon nan kala biyu ne, wanda ya abin arziki zai ga sakamakon abin arziki, wanda kuma bai yi abin arziki ba wato ya aikata kishiyarsa, to shi ma zai ga kishiyar abin arziki, wato sharri kenan. Allah ka tsare mu. Lokacin da musulmi ya karanci tarihin magabata, magabatan nan su ma kala biyu ne, akwai magabata na gari sannan kuma akwai magabata waɗanda ba na gari ba, kowannen su akwai fa’ida a cikin karanta tarihinsa da sannan kuma menene ya gudana a cikin rayuwar nan tasa. Shi ya sa suke cewa a tarihu madrasatun, tarihi makaranta ce. Mutumin da ke son ya shiga wata makaranta ya samu digiri digirgir, to in ya karanta tarihi zai samu wannan. Sannan lokacin da ka karanta tarihin wanda ya gabace ka, to ka yi rayuwa biyu kenan. Sai daga cikin masu hikima yana cewa ikra'u tariha wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man ghaba wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man ghaba. Karanta tarihi, adab nan yana nufin tawarih, tarihohin waɗanda suka gabace ku. Rubbama 'allama hayyan man ghaba, so tari wanda ya mutu yana karantar da wanda ke gare. Mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi, mai hikima yana cewa man wa'a akhbara man qablahu adafa a'maran ila umrihi, duk mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi to adafa a'maran ila umrihi, ya ninninka wasu nau'ukan rayuwa akan rayuwarsa kenan. Ya ga rayuwar shi, sannan kuma ya ji ne ya gabata a cikin rayuwar magabatansa, sai ya ɗauki abubuwan da suka kasance na arziki a ciki ya koyi da su a ciki domin shi ma ya samu daraja. Sannan a gefe guda ya kalli matsaloli da waɗannan magabata nasa suka sama, shi kuma sai ya kauce ma waɗannan matsalolin. Wannan ita ce babbar fa’ida, ita ce babbar manufa da ta sa ake karanta tarihi. Sau daga ba a tsammanin musulmi ya zama ya manta da tarihin magabata, ko da yaushe ana buƙatar musulmi ya riƙa bibiyar tarihin waɗanda suka gabace shi. Kuma duk lokacin da mutum ke son ya gano ina zai tafi, abinda suke ce ma al-masira, to labudda an ya'rifa as-sira. Suna cewa man jahila as-sira to la ya'rifu al-masira, duk wanda bai san ina aka taso ba, to ba zai san ina za a tafi ba. Idan kana son ka gane ina aka taso kuma ina ake son a tafi, ko kana son ka gane ina za a tafi, to sai ka karanta ina aka taso. Shi ya sa mai hikima yake cewa istarshada al-jarbu bil madi fa arshadahu wa nahnu kana lana madin nasinahu. Yace istarshada al-jarbu, turawan yamma lokacin da suke son su ci gaba a duniya, to sai suka ɗauko tarihin magabatansu, suka ɗauko tarihin magabatansu fa arshadahu, sai tarihin magabatansu ya shiryata da su. Wa nahnu kana lana madin nasinahu, mun ko abin takaici mun kasance muna da magabata, muna da tarihin waɗanda suka gabace mu, amma na sinahu sai dai mun manta da shi. Shi ya sa sai ya ce annatta zahta ila al-islam fi baladin tajidhu qatayr maqsusan janahahu. Shi ya sa yau duk inda ka shiga kabi kana neman musulmai, to sai ka ga musulmai sun koma an maida su kaman wani tsuntsu, tsuntsun da aka kama shi maqsusan janahahu, an ciccire masa fafukansa guda biyu ba zai iya tashi ba. Duk lokacin da mutane suke son su ci gaba, to su karanta tarihin magabatansu. Shi ya sa al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, Imamu Dari al-Hijra, yake cewa lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saduha bihi awwaluhum. Lallai ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai idan sai da abinda magabatansu suka gyaru da shi. Saboda ranar da muke son mu fita daga cikin wannan damuwar da muke ciki, to dole mu yi mu ɗauko tarihin magabatanmu na gari, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, manya ɗiban fari, domin mu ga ya suka gudanar da rayuwarsu. Allah ta'ala ya ba su cin nasara a cikin ƙasa da shekaru 40 suka mallaki duniya. Duniyan nan ta koma a hannunsu, su suke gudanar da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa musu kanzani taskoki guda biyu. Taskar farko ita ce taskar farisawa, Allah ya ba su zinariya. sannan a gefe guda fuska ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya danka musu taskar rumawa ita ce taska ta azurfa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi alƙawarin haka kuma ba kasa da shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 40 a cikin kasa kai wani 40 ma 20 domin wannan abin ya faru ne a zamanin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wata'ala ya sa Paris ta dawo hannun musulmai sannan kuma aka ci rumawa su masu ka zama a ƙarƙashin dolar musulunci suke so da ka ya'yan uwa abinda zai sa mu ci nasara a cikin rayuwarmu shine karanta tarihin waɗannan matafata mu ji tsawawan ɗabi'u da ingantacciyar aƙida da ikhlasi a cikin ibada da gudun duniya da wadatar zuci da dukkan wani abu da kake nema rayuwar ta inganta da shi ka zauna lafiya a cikin duniya sannan kuma ka je ka gamu da Allah subhanahu wata'ala na ni lafiya ba tare da ka samu wata matsala ba tabbas shi mutum ya karkade tarihin waɗannan salihan bayi magabata na gari magabata na ƙwarai ya yi aiki da abubuwan da suka yi aiki da su ya ɗauki waɗannan abubuwan ya sa su a cikin rayuwarsa rayuwarsu ta zama masa madudi to daga nan ne Allah subhanahu wata'ala zai sa shi ya samu nasara a duniya kuma ya samu nasara a lahira muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu zama mun yi koyi da waɗannan magabata abu na biyu shine larabci ana cewa in za a yi bayani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za a faɗi falalolinsu ana cewa fada'ilus sahaba fada'ilus sahaba to waɗannan lafuzza ne guda biyu akwai fada'il sannan akwai as-sahaba za mu yi ƙoƙarin ɗaukar su suma mu ga mun yi bayani akan me ake nufi da fada'il din sannan kuma me ake nufi da as-sahaba din ko al-fada'il lafazin al-fada'il wanda nake fassarawa da Hausa muke cewa falaloli fassara ce ta larabci kusan kawai dama Bahaushe yana da lalura ta faɗin bado in an ce fada'il sai ce falaloli to lafazin dai al-fada'il jam'i ne na al-fadila al-fadila faraɗe kenan babban malamin lugha al-imam ibn manzur rahimahullah ta'ala a cikin kundin sa na larabci wato lisanul arab yana faɗi yana cewa akwai al-fadlu wal-fadila shi ce ma'rufu yace wannan sanannen abu ne yace idan aka ce al-fadlu ko aka ce al-fadila shi ce ziddun naqsi wan-naqisa an-naqsu tawaya الفضل غشن توايا النكيصة تيشير الفضيلة جدت ننسو سنة نفن وهي الدرجة الرفيعة في الفضل انشي الفضيلة انا نفن وتدرجة وتشك مطلوقك يا أشكم حللا سينا اكي نفدا الفضيلة انصبت انت اخشي او لحاد لفلان فضائل أي له درجات رفيعات في الفضل له درجات رفيعات في الفضل إن أنشي فلان له فضائل واننا دفللولي وعلى رفشي أنا نكون أي له درجات رفيعات في الفضل إن جوص درج وجين مألوكك وإن سكفا سنجنة ويسقودانا حوايا ومن babu wanda bai da tawaya a cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake da kamala yake da al-kamal al-mutlaq yace ka babu wata tawaya ko kwara daya a tare da shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala da tawaya akida ce ta Yahudawa akida ce ba ta musulunci ba akidar musulmai ita ce suna tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala sifatul kamali da sifatul jamali kuma shi ghayatul kamali wal jamali sufofi na cita da sufofi na kyau da sufofi na batsewa su ne suka tabbata daga Allah amma dan adam zai iya yi wa ka gano wata tawaya tasa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ya halicce dan adam a matsayin mai rauni to abin da al-imam ibn manzur rahimahullahu ta'ala ya faɗa mana kenan game da me ake nufi da al-fadila wanda shine jam'in kalmar mu ta wacce mufradin kalmar mu wacce take jam'i wato al-fadail mu kuma muna son mu yi bayani akan fadailus sahaba wato halalolin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babban malamin hadisi al-imam al-qurtubi ba mai tafsiri ba al-imam al-qurtubi ne sharhin muslim sharhin sa al-mufhim lima ashkala min talkhisi kitab muslim yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahihu muslim kuma shuhuh masu kyau ya gabata al-imam an-nawawi yake cewa idan aka ce al-fada'il jam'u fadila lafazin al-fada'il jam'i ne na al-fadila sai ya ce mana kara'ib jam'u rabiba kamar lafazin rara'ib ma'auninsu ɗaya a wanda suke san asibitin larabci fada'il rara'ib fadila rabiba da kuma wa kaba'ir da kaba'ir kaba'ir ma wazaninsu ɗaya wato fa'a'il jam'in kabira al-imam al-qurtubi ya ce wa huwa kathirun irin wannan na da yawa a cikin larabci har malaman larabci suna ce masa siratu muntahal jumu' haka laraba amma malaman sarku suke ce ma irin wannan siga siratu muntahal jumu' wato abu ne ya tari ya tari ya tari yawa yawansa ya kai ba za ka iya cewa ga adadinsa ba sun abun ban dariya da yara suke cewa yau malala gashin kinkiya to shi ne irin wannan to sai ka sa shi ala wazni fa'a'i ala wazni fa'a'i wa asluha al-khaslatu al-jamilatu allati biha yahsulu lil-insani sharafun al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce idan aka ce al-fada'il ko aka ce al-fadila kwara ɗaya al-fada'il da yawa to abinda ake nufi da wannan al-khaslatul jamila siffa wacce take mai kyau allati biha yahsulu lil-insani sharafun wadda da wannan siffar mai kyau dan adam ke samun wata daraja wa uluwu manzilatin wa qadrin sannan ya samu ɗaukakar matsayi da kuma mukami thumma dhalika ash-sharafu sannan al-imam al-qurtubi yace kaga wannan darajar da zai sama wa dhalika al-fadlu da kuma wannan falala da zai samu imma inda al-khaliqi ko dai ta kasance ya sami ta ne a wurin mutane a wajen halittun Allah halittun Allah mutane misali su ne suka ga cewa wannan mutumin yana da wata sifa wacce take mai kyau sakamakon wannan sifar mai kyau sai su ba shi wani matsayi da za su riƙe girmama shi su riƙe jajanta shi ana samun wannan misali daga cikin al-khaslatul jamila a wajen mutane akwai shugabanci idan wani ya zama shugaba to wannan shugabancin da ya sami al-khaslatul jamila sifa ce wacce take kyakkyawa a ce wani shugaba ne to mutane suna son wannan za ka ga sun ba mutum matsayi kamar kyawawan ɗabi'u a ce mutum ne mai adalci kuma bayan kasancewa shi shugaba a ce kuma mutum ne wanda ya kasance mai gaskiya bayan kasancewa shi shugaba a ce kuma mutum ne mai riƙon amana bayan kasancewa shi shugaba a ce mutum ne mai tausayi bayan kasancewa shi shugaba to irin waɗannan suna ba mutum matsayi a cikin halittun Allah wacce ce halittun Allah har da dabbobi dabbobi za su iya ganin mutum yana da wata kyakkyawar ɗabi'a yana kula da su maciya nama ne su yana kawo musu nama kullum to sai kaga sun ba shi wani matsayin da ba su ba wani wanda ba shi ba sai kaga dabbobi suke kashe mutum amma ga wani mutum ya je wajenta har yana tattafa ta yana shafa ta kila ma har ya riƙa wasa da ita yana sa masa hannunsa a cikin bakinta ya riƙa sa hannunsa a cikin bakinta kuma ba abinda za ta masa saboda ne saboda wannan al-fadila ɗin da yake da ita wannan darajar da yake da ita a wajen ita wannan dabba to ana samun wannan a wurin mutane a wajen halittun Allah wa imma inda al-khaliqi ko kuma ya kasance wannan darajar mutum ya same ta ne a wurin Allah ta'ala mahalicci inji al-Imam al-Qurtubi mutum zai iya kasancewa darajar da ya samu da wannan kyakkyawar sifar to Allah ne ya ce yana da ita Allah ne ya kare faɗa al-Imam al-Qurtubi yana wannan bayanin ne yana da manufa zai kai mana inda yake son ya kai to shine sai ya ce fa ammal awwal amma daraja ta farko din nan wato wadda ake samun ta a wurin mutane wala yuntafasu ilayhi in lam yusil ila ash-sharaf al-mu'tabar inda al-khaliq duk abin da mutane suka taru suka ba wani ko duk abin da halittar Allah suka taru suka ba wani daga cikin su ɗaya daga cikin su suka ce yana da wata daraja yana da wani matsayi yana da wani mukami to tabbas wannan mukamin da wannan darajar da wannan matsayin ba zai zama abin kula ba idan bai kai zuwa ga wajen Allah subhanahu wata'ala ba duk abin da mutane suka zaɓa suka ce ai wane shi ne wane shi ne kaza wane shi ne amma a wurin Allah ba haka ba ne wannan cewa da suka yi ba za ta amfana da komai ba ta zama aba ce da ba ta da amfani so duka abin da ake nema shi ne a samu nabi a samu daraja Allah ne ya ce wane mutumin kirki ne Allah ne ya bi wani Allah ne ya ce ya yadda da wani Allah ne ya ce wani na wani Allah ne ya ce wani zai shiga aljanna ta da sauran irin waɗannan shigogin da Allah ta'ala yake bayani kai tsaye a cikin alqur'ani ko kuma ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wasu daga cikin bayinsa cewa ga shi ya rike su a matsayin kaza ya ba su wani matsayin da bai ba wasu ba wannan inji al-Imam al-Qurtubi shi ake nema a idan shi al-Imam al-Qurtubi ya ce to kenan ash-sharaf al-mu'tabar darajar da ake kula da ita wal fadl al-matlub 'ala at-tahqiq sannan falalar da ake nema ta hanyar tabbatarwa a tabbatar da ita tabbas innama huwa alladhi huwa sharafun 'inda Allah ta'ala wannan shi ita ce darajar da ake nema wadda Allah ta'ala ya ce wani na da daraja so daga darajar da ake nema ita ce Allah ne ya baka kuma Allah ne ya ambata cewa wani bawana a wajena yana da daraja amma duk mutane ba ita ake nema ba duk mutane suna da ma'aunansu akwai wanda wani abu kawai zai kalla akwai wanda in ka tambaye shi ka ce kace ne me yasa kace san wani sai ce shi kai saboda kansa to kaga wannan shi Allah ta'ala ba wani shi da kan mutum idan akwai wanda yake kowa muni a halitta Allah kuma haka yake damar ya ganshi to Allah subhanahu wata'ala ba wani shi duk daga da zai ba shi sai ba shi darajar sa akwai a cikin magabata kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala wannan da Allah bai ba shi kan halitta ba bai ba su jirin halitta ba bai ba su kyan zaki ba amma ya ba su wasu dajoji waɗanda su suka danna wannan munin na halitta da suke da shi saboda haka wannan shi ake cewa al-fada'il a wurin al-Imam al-Qurtubi fada'il in ana magana akan fada'il ana bayani ne akan wasu siffofi kyawawa da darajoji maɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kuma ya tabbatar da haka babban malamin hadisi al-Imam al-Hafiz Badruddin al-Aini yana faɗi a cikin littafin sa Umdatul Qari sharhi sahih al-Bukhari yana cewa al-murad bil fada'il abin da ake nufi da al-fada'il al-khisal al-hamidah sune wasu siffofi waɗanda suka kasance a baban yabo wal-khilal al-maghdiyah al-mashkurah da kuma dai wasu ta'adoji waɗanda suka kasance al-maghdiyah ababen yadda da su al-mashkura waɗanda kuma ake gode ma masu su ake yaban masu su ake sa musu albarka to shine ake ce musu al-fada'il haka al-Imam al-Hafiz al-Aini rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa Umdatul Qari to wani zubin malamai idan za su yi bayani akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko falalar masu falala ba su amfani da lafazin fada'il suna amfani da wata kalma ce ta manafi mutum su ce fada'il sai su ce manafi mutum yana iya gani ma in yana bincike a cikin littattafai zida wani zubin sai a bude abinda ake son ayi bayani akan sa shi ake kitabu fada'ilus sahaba kamar da Imam al-Bukhari a cikin babban littafin sa wato sahih din sa kamar da Imam Muslim shi ma ya a cikin sahihin sa shi a sa fada'ilus sahaba shi amma idan aka shiga cikin inda za a dauki wani sahabi kwara dai albarani a kan sa shi a ce manaqibu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ko a ce manaqibu Umar radiyallahu anhu ko a ce manaqibu Fatima radiyallahu anha ko a ce manaqibu Ali radiyallahu anhu ko a ce manaqibu al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma to ne manaqib kun manaqib jami'i ne na al-manqaba idan kuka kuwa kika ce al-khulq kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'a in an ce manaqib ana nufin akhlaq su ko al-akhlaq malaman mu sun ba su ma'ana suka ce abinda ake ce ma al-akhlaq shine sifatul mar'i al-batinatu sifatun mutum waɗanda suka kasance na zuci waɗanda suke daga zuciyar shi suke zuwa kamar gaskiya kamar riƙon amana kamar adalci kamar tausayi kamar ikhlasi kamar tawakkali kamar wadatar zuci da sauran waɗannan abubuwa da suke cikin zuciyar mutum to su ne ake ce musu al-akhlaq al-akhlaq wanda Allah subhanahu wataala zai iya halittar mutum da su sannan kuma mutum zai iya koya yasa malamai suke cewa ɗabi'u kala biyu ne akwai waɗanda suke al-akhlaq غير المكتسبة سننكم أقوي الأخلاق المكتسبة أقوي بيقوة أن كوينس أكي أقوي كمان دبا كوينس أكي با قوي كمان بطنينا إيه تشوى ألا ياهد تشموت عنين كلا بيو وسيا باس الأخلاق الزبلية وسكما ألا ياسع سودة كويا ذاسي سيسو زمسونا دا الأخلاق المكتسبة كو التكسلية الأخلاق التكسلية متنجة تنسي كويا waɗannan su ne shi ne ake ce mafasari so daga lokacin da ake bayani a kan falalolin sahabbai ko manaƙibinsu darajojinsu da ɗabi'unsu kyawawa to ana bayani ne a kan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu a cikin alƙur'ani ko kuma manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tabbatar musu a cikin hadisai magabatanmu suka ruwaito haka to falalolin sahabban nan sun kasu kala biyu a lokacin da za a yi bayani a kan falalolin sahabbai to sun kasu gida biyu akwai zikiru fada'ilihim ala al-ijmal akan iya faɗa falalolin sahabbai a dunƙule sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ji suwaye sunan gaba insha Allah ta'ala a darasarmu masu zuwa to dukkaninsu suna da falaloli sai a dunƙule falalolin nan gabaki ɗaya a kamada kamar yadda Allah ta'ala ya cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari rahama'u bainahum har zuwa ƙarshen ayoyi wacce tana cikin manyan ayoyi da suka fito da alalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa Muhammadur Rasulullah lalle Muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi ashiddaa 'alal kuffari ma su tsanantawa ne kan kafirai amma rahama'u bainahum masu tausayi ne a tsakanin junansu kaga wannan falala ce ta gabaki daya ita ce dhikru fada'ilis sahabati 'ala al-ijmal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace khayru ummati qarni lalle kiyayya al-umma a cikin al-ummatan da Allah ta'ala ya halitta to cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne qarni wato waɗanda suka yi rayuwa da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi rayuwa da shi insha Allah ta'ala ana nuna mana lokaci yayi so da ka za mu tsaya a nan shi shiri na gaba insha Allah ta'ala za mu dora akan wannan matashiya da muka tsaya a kanta insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mu kasanmu alkhairi da albarka da zaman lafiya Allah ya taimake shugabanninmu gabaki daya Allah ya musu jagoranci sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh